الله وبركاته
dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin ikon sa da amincewa sa rayuwar mu ta kawo wannan rana ta litinin yau 15 ga watan Zulhijja shekara 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda kuma yake daidai da 1 ga watan Yuni shekara 2026 miladiya mun sake haduwa wannan majalisi na Masjid Ali bin Abi Talib dake nan Ganduwan Bai cikin garin Azare jihar Bauchi inda muke darasi rana irin ta yau cikin wannan littafi Ad-Da'wa Dawa na Allama Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana muwafaka cikin wani fasali muke inda yace adh-dhunubu tudhibu an-ni'am wa tajlubu an-niqam a cikin sa ne a gabar da yake ambata cewa Allah subhanahu wata'ala baya musanya wa mutane abinda suke ciki har sai sun musanya yayin da suka doge wajen sako to Allah madaukaki yakan sanya musu ni'ima kuma idan har suka doge to ni'imar ba za ta canzu ba amma in suka baddala wannan biyayya da sako to sai Allah madaukaki sai musanya musu wato ni'imar da suke ciki ta koma wahala sannan buwaya da suke da ita ya daukaka ya koma kaskanci haka nan kuma akasi saboda Allah ta'ala ya ambata inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah bai musanya wani yanayi dake tare da mutane har sai sun canja yanayin da ya sabbaba musu wannan wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lahu kuma in Allah yana nufin wani abu marar dadi ga wata al'umma ba wanda ya sai hana wa ma lahum min dunihi min wal kuma ba su da wani majibinci wanda zai jibinci lamarin su bai cin Allah din don haka in ana so yanayi ya kau marar dadi to a koma ga Allah subhanahu wata'ala da biyayya amma in aka musanya biyayya da sako to Allah yakan canja wa mutane ni'ima ta koma nikma daukaka ta koma kaskanci shine malam ya ci gaba da cewa wa fi ba'd al-athar al-ilahiyya a cikin wadansu asar da aka hakaito Imam At-Tabarani ya kawo cikin Kitab al-Awsat an rabbi tabaraka wa ta'ala daga Allah mai buwaya da daukaka annahu qala ya ce wa izzati wa jalali ina rantsuwa da buwaya ta da daukaka ta la yakunu abdun min abidi ala ma uhibbu wani bawa daga cikin bayina ba zai taba kasancewa akan abin da nake kauna ya aikata ba thumma yantaqilu anhu ila ma akrahu sannan kuma ya curu daga abin da nake kaunan nan ya koma abin da ba na so illan tuqilat lahu mimma yuhibbu ila ma yakrahu face shi ma sai an juya masa daga abin da yake kauna zuwa ga abin da baya so tit for tat ko jaza'an wifaqa wala yakunu abdun min abidi ala ma akrahu kuma bawa na bawa daga cikin bayina ba zai kasance akan abin da nake ki ba thumma yantaqilu anhu ila ma uhibbu sannan ya ciru daga wannan abin da nake kin ya koma zuwa ga abin da kuma nake so illan tuqilat lahu ma yakrahu ila ma yuhibbu face shi ma sai an juya masa daga abin da baya so ya rika ga abin da yake so haka lamarin yake ka san mu kuskuren da muke yi materialism yayi tsanani ne yayi karfi a zukata shi yasa sau da yawa abin da bawa yake so sai a rika tunanin walwala ta kuɗi materialism yayi karfi yawanci mutane suna fassara ai abin da suke so a dinga samun cefa ne cikin sauki kuɗi ya dinga shigowa da sauransu to yanzu in ka duba to wani janibi guda yanzu ta kunkumi da ake wa mutane Boko Haram ta gabas yan kidnafin ta yamma an yi kuri a jama'a duk inda kake tafiya kana motsi cikin fargaba wannan ma abinda ake so ne ba abinda ake so bane bari ma tukunna ta wahalar rayuwa din ko kuma shugabannin da ba su san ina suka dosa ba da ba sa tunanin tausasawa al'ummar su shi ma wata ukuba ce ukubobin suna da yawa bari ko da ba irin wannan ba nishadin rayuwa kawai wanda yake bin Allah a cikin wannan yanayin da ake cikin na fargaban wallahi sai Allah ya sanya masa dumanina shi sai zamanto baya fargaban hankalinsa a kwance ba zai ji tashin hankali kamar yadda wasu suke ji ba kuma koda a ce bai samu abin da ake bukata a duniyan ce ba sai kaga Allah ya sanya masa wata irin nutsuwa da gamsuwa da yanayin da yake ciki wadanda suka fi shi samu kuma su kuma a cikin tashin hankali kaga su hayran cikin imuwa to don haka abin is relative kwanciyar hankalin abin da ake kauna ko kuma abin da ba a so da kuma tashin hankali da ke tafe da shi abubuwan wanda suke iya caccanjawa a rayuwar mutum don haka ubangiji subhanahu wataala yakan canja wa mutane yanayi na jin dadi wanda ya sanya musu matukar sun daina biyayya ga Allah subhanahu wataala ko da ku ba ku ace musu dukiyar da take hannun su ba sai a sanya ta tazam ba ta da albarka ko kuma su kasa murata Ibn al-Qayyim ya ce laqad hasana al-qayil lalle wanda ya wadannan baitoci ya fa kyautata batu da yace idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilu an-ni'am wa hudha bi ta'ati rabbil ibadi fa rabbul ibadi sari'un niqam wa iyyaka wadh-dhulma mahma istata'ta فظلم العباد شديد الوخم وسافر بقلبك بين الورى لتبصر آثار من قد ظلم فتلك مساكنهم بعدهم شهود عليهم ولا تتهم وما كان شيء عليهم أضر من الظلم وهو الذي قد قسم فكم تركوا من جنان ومن قصور وأخرى عليهم أطم صلوا بالجحيم وفات النعيم صلوا بالجحيم وفات النعيم وكان الذي نالهم كالحلو wanda yau annan baiti yace ya kyauta tabbata wasu suna jingina abu ya dan cewa shine yayi wasu kuma suna ambata wani malamin daban yace idza kunta fi ni'matin far'aha in ka kasance a cikin wata ni'ima to kai kiwanta yi kiwanta ka kiyaye ta katta kubce baka sanin ni'ima sai ta kubce wallahi to ka kiyaye ta ka kiwanta fa innal ma'asi tuzilu an-ni'am domin sako yana kauda ni'ima da bawa yake ciki وحدى بطاعة رب العباد كشاف ساقو كوداشي دين طاعة ومنجج تاركي فرب العباد سريء النقم دمو ومنجج بايفا ميقو قاوان أسابا نيقوان دي ساب أمر وإياك والظلم مهما استدعت كشيدا ككدك زالونشي دي يد كسام إيكو فظلم العباد شديد الوخم domin zaluntan bayin Allah yana da tsananin nauyi wasafir bi kalbika bainal wara yi tafiya mana ko a zuci ka kewaye duniya ka kewaye cikin talikai li tufsira athara man qad zalam domin kaga guraban waɗanda da suka yi zalunci ya kasance fatilka masakinuhum Allah ma haka ya faɗa ya ce ga can wajajen zamanin musulmansu yanzu ba kowa a ciki an haɗa kan to ka tafi koda da zuciya ka kewaye cikin duniya wasafir bi kalbika bainal wara litubsira athara man qad zalam fatilka masakinuhum ba'dahum domin ga cananka wajajen zaman su bayan su shuhudu da ne akan waɗanda suka zauna da dan wala tattahim don haka kada ka tuhumci azabar da Allah ya musu wama kana shay'un alaihim adarra min adh-dhulmi domin babu wani abu wanda yafi tsananin cutarwa ga waɗancan da aka halakar din saboda zaluncin da suka yi zaluncin da suka yi shine babban abin da yafi cutar da su wa huwa allazi qad qasam domin zaluncin shine wanda ya halakar da su qasama ay halaka Allah ya halakar da su wa kam qasamna min qaryatin ko nawa ne alqarwi da muka halakar to shine yace wa huwa allazi qad qasam ay zaluncin da suka yi shine ya halakar da su fa kam taraku min jinanin nawa suka rabu da lambunan su jam'i na jannatu kenan lambu ai sanye kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa ni'matin kanu fiha faakihin kadhalika wa awrasnaha qauman akhar kuma baka da alaihim sama ba wanda ya kuka dan halakar da su ba wanda ya ji takaici sai dai a ce an rabu mun huta da shi kai aiki yadda mutane za su yi fatan su ce Allah ya sawa ne ya huta amma kada kai aikin da in ka rasu za a ce kai mun huta sai dai kai aikin da za ka kai fatan aikin da mutane idan ka rasu za su ce Allah ya sa ya huta to fa kam taraku min jinanin nawa suka bar lambunan su wa min qusurin da manya-manyan fadodi wa akhra alaihim atam manya-manyan gine-gine atam kenan jam'in utum ya riga ya rubta a kan su an halakar da su ai ga akwai wanda aka nitsar da su yunhum man khasafna wa min uqubatiha daga cikin uqubar da sabo ke wa ma'abucinta ما يلقيه الله سبحانه من الرعب والخوف في قلب العاصي abinda Allah madaukaki yake jefawa a cikin zuciyar mai sabo na furgita da kuma tsoro Allah ya sanya masa furgita kuma Allah zai sanya masa tsoro saboda sabon da yake wai bahaushe yake cewa menene mara gaskiya ko wai ko cikin ruwa zai gumi yana cike da amma gumi yana karewa masa kwarai kuwa ko kai baka ga gumin ba shi gumin yana karewa masa saboda baya cikin hayyacin sa gani yake za a ganshi jira yake a ce gawa ne bahaushe yace wai kowane suna linzami ne ko amma na barawa fa me yake kasan karin magana aka ce kowane suna linzami amma na ɓarawo ƙaimi ne da linzami da ƙaimi me suke madabba me suke wa doki a doki suke da linzami da ƙaimi me suke wa doki ha ɗaya zai zaba in aka ja linzami na abin hawa alama ake nuna wa tsaya sai tsaya in aka masa ƙaimi kuma irin bugun nan da ake masa da ƙafa a ciki an tsabure shi rufa a guje kenan to kaga wai bahaushe yace kowane suna linzami ne kana tafiya sai aka ce malam ibrahim ko ba da kai ake ba sai ka tsaya haka ne ko ai mun ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya sai ji an ce abul qasim annabi sai ya tsaya ba sai mutum ya ce ya manzon Allah ba da kai nake ba shi yasa ma aka ce a zamanin annabi kar a sa wannan alkunya abul qasim to da an kira sunan ka sai kawai ka ji ka tsaya ko ba da kai ake ba to kai lafiya kallo kai ba kai laifi ba sunan ka kai aka kira kana tafiya baka ba wani guilty conscience tare da kai amma yanzu ɓarawon da ya je shi ya sata sai ya fito yana tafiya har ma yayi nisa sai ya ji an ce ɓarawo ko da ba da shi ɓarawon ake ba me zai yi sai ya fito a guje zai tsammata da shi din aka gane yanzu an masa ƙaimi to kaga guilty conscience ne yake kawo wannan to shine abin da malai yake nunawa ana wato yana daga cikin uquba na sabo Allah ta'ala yakan jefa tsoro da furgita a cikin zuciyar mai yin sabon sai zan a furgice kuma ya zamanto yana cikin tsoro fala tarahu illa khaifan mar'uba ba za ka taba ganin sa ba sai a cikin tsoro kuma wanda yake wato cikin furgici cikin furgici fa inna da'ata hisnullahi al'azamu alladhi man dakhalahu kana min al-aminina min 'uqubati ad-dunya wal-akhirah domin ita da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala hisnullahi al'azam ita ce katangar Allah babbar katangar Allah alladhi wadda man dakhalahu duk wanda ya shiga wannan katangar kana min al-aminin to ya zan cikin amintattu hankalinsa a kwance min 'uqubati ad-dunya wal-akhirah daga azabar Allah a duniya da lahira din Allah subhanahu la malja'a min Allah illa ilayhi ko ba a kufce mu ubangiji sai in wajen sa aka fake to dan haka idan bawa ya samu mafaka a wajen Allah wajen masa da'a to hankalinsa shi a kwance ne baya cikin tsoro a nan duniya baya cikin tsoro a lahira shi yasa aka ce fala khawfun alaihim wa lahum yahzan ba za su ji tsoro ba ba za su ji takaici ba dan za su tashi su da kwanciyar hankali Allah zai sanya musu yawmal fadhil akbar da aka ambata to in sun tashi sun furgita din dan furgitan kowa sai ya samu to a su kuma daga baya saboda natija na abin da suka yi na da'a ga Allah sai kuma Allah ya sanya musu me ya sanya musu nutsuwa da dumanina sai zamanto ba za su farga tambayan su to kaga wannan yana ba mutum immunity wa man kharaja anhu amma duk wanda ya fita daga da'ar Allah sako kawai yake shi ba abin da ya dame shi wallahi ko ana ganin sa kamar hankalinsa a kwance ne wallahi ya tsorace yake wallahi cikin tsoro yake duk wanda ya fita daga da'ar Allah a hadad bihil makhawifa min kulli janibin sai Allah ya kewaye shi da ababan tsoro ta kowane gefe ya dinga tsoron abokan aiki ya dinga tsoron abokan sana'a kullun a furgice yake daga dan kankanin abu ko ciwon ciki ne murda shi kenan sai furgita sa hannu suka mun sun sa mun hannu ne idan trailer sa taje ta abin sai ce sa mun hannu akai shi ba abin da Allah yake yi sai abin da wasu kamar wannan ma bai shi mutum musiba ba to idan har mutum yana sako hakan zai dinga samun sa amma mai biyayya ga Allah idan musibar ta same sai ya ce hadha ma qadallahu wa ma sha'a fa'ala yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati hadha wa khluf li khairan minha hankalinsa ya kwanta kaman ba shine abun ya same shi ba saboda yana biyayya ga Allah sai Allah ya sa masa dumanina shi kuma wancan sai ya zamanto a furgice wannan ma kawai ya ce kullun tsoro idan ga kewaye ta ko ina tsoron abokan sana'a tsoron abokan kaza kai har hajiya ma tsoron ta yake bai sai ka ta usba a wajenta yana ga kawai ayi al'amari kawai haka la sai Allah ya sa masa tsoro min kulli janibin faman ata Allah wanda ku yi biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala in qalabatil makhawifa fi haqqihi amanan ko in qalabatil makhawifu fi haqqihi amanan ababan da za su tsoratar da mutum a ɗabi'ance shi sai a juya masa a haƙƙinsa sai a juya masa su sai su zamanto me amanan sai zamanto aminci a gare shi abin yana tsoratar da jama'a amma shi saboda biyayya ga Allah da yake sai abin ya zamanto masa aminci baka ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da aka fita yakin Badar ba su shirya yaki ba kuma su ƴan kadan ba su yi tanadi ba domin ba annasir suke nema ba al'ir suke bida amma sai Allah ta'ala sai hada su da annasir ta Abu Sufyan abin nan ta Abu Jahal yaki kuma yazo kuma sun ninka sau uku kuma gayi sun yi shirin yaki su kuma dama ba yaki ne fito da su ba wannan abun tsoro ne ko abun tsoro ba to sahabban ma sun tsorata a farkon lamarin sun ji fargaba da suka ji fargaba amma kafin kashe gari da za a gabza waka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce idu gashikum nu'asa amanatan min ku tuna a lokacin da gyangyaɗi ya lullube ku saboda Allah ya sanya muku amana saboda masu bin Allah ne
mutun yana filin yaki ga abokan gaba sun ninka su sau uku kuma da kuna cikin tsoro kawai kuma mutane sai suka dinga gingaji kawai ana tabacci ana tab dan Allah akwai kwanciyar hankalin da ya wuce wani a filin yaki amma kuma bacci ya kama ka wani a gidansa ma in har ya tsorata wallahi yadda ya ga dare haka zai ga rana ko kiftawa ba zai yi ba yana cikin gidansa a kullu a ko'ina wallahi ba zai yi bacci ba saboda sakon Allah da yake sai Allah ta'ala ba zai sa masa kwanciyar hankali a zuciyarsa ba ga kuma daular ga gida irin wanda ake so ga mulki ya taka wanda ya ga dama ya dama yana cikin sakon to shi ma sai Allah ta'ala sai ya cire masa kwanciyar hankali sai ya zamanto a ankara ko na lokaci shi kuma wancan bashi da ranyo cikin zama kugi yake amma kuma yayi bacci ka ji wani ikon Allah ciki na kugi amma mutum yayi bacci saboda Allah ya sa masa kwanciyar hankali shi Allah subhanahu wa ta'ala dama ya alƙawari a cikin suratul nur idan har aka bi Allah sai ya ce wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna Allah ce zai musanya musu tsoron da suke ji ya zamanto me wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat dama haka Allah ya ce in aka bi Allah to Allah ya musu alƙawari zai sa musu aminci to don haka faman ata'a Allah in kalabatil makhawif fi haqqihi amana duk wanda ya biyayya ga Allah shi a haƙƙinsa abin da yake tsoratarwa ma sai ya juya ya zamanto aminci a gare shi wa man asahu wanda kai saba ma Allah in kalabat ma'amanuhu makhawifa amincin da yake ciki yanzu kuma sai ya juya ya zamanto me ya zamanto abun tsoro sai ya zamanto ko yana cikin fargaba amintattun yaransa sai zan yana tsoransu yanzu bai yadda da kowa ba bai yadda da iyalansa ba bai yadda da yaransa da suke karkashinsa ba bai yadda da waɗanda suke kowa da yake tare da shi bai yadda da shi ba in ya jawo wannan a matsayin shi ne amintacce daga baya kuma sai ya dinga jin tsoro anya ku yadda da ne da shin nan ba ni ma ya je ya mun wani kulumboto ba ne shikenan sai ya sake tsorata da shi kaga wannan shi ma azaba ce a sa mutum fargaba aminci ya koma tsoro fala tajidul asi illa wa qalbuhu ka annahu baina janahi tahiri ba za ka taba samun mai sakon Allah ba face zuciyarsa tamkar tana tsakanin fuka-fukan tsuntsu ne guda biyu kamar a fuffuke tsuntsu biyu take wanda yake tafi a fuffuken tsuntsu an sa zuciya a fuffuken tsuntsu dan Allah za ta samu kwanciyar hankali ai za ta bugawa ne saboda jijjiga ta ake yi duk 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 to alaman tsoro kenan ibara ce balagi a nuna cewa ai tam shi kan ba kwanciyar hankali babban sako wane wanne ne sakon da ya fi kowanne shirka Allah ya ce wa man yushrik billahi fa ka'annama kharwa minas sama'i aw tahwi bihi ruhu fi makanin sahiq ka bi sai ka bada misali da shi wanda zuciyarsa a cikin fargaba take kowane lokaci wanda ya shirka da Allah tamkar wanda ya fado ne daga sama idan aka je ho mutum yanzu mutum yana cikin ko a parachute ya fado daga cikin jirgi yana cikin parachute zuciyarsa za ta zama stable heartbeat dinsa zai zama stable bugun zuciyarsa ba zai zama daidai ba to balle a ce ko wurguwa mutum aka yi daga jirgi a sama ya kake tsammani zuciyarsa bugawa take sosai to sai Allah ya bada misali kamar mutumin da ya fado daga cikin sama ne ya iyo ƙasa wanda yake shirka haka zuciyarsa take ba a cikin kwanciyar hankali aw tahwi bihi ruhu fi makanin sahiq ko kuma iska ta ebe shi guguwar iska sai ta kai shi wani waje mai nisa inda bai san ina zai fada ba yana cikin fargaba a ce irin hurken din nan sai ta dauke sai juya shi take yi tana wata tagala shi bai san ina zai fada ba ya kake tsamman bugun zuciyarsa zai zama a dalilin me dalilin shirka ko da ku akan ƙasa yake yana taka ƙasa zuciyarsa tamkar haka take a cikin fargaba shine yace in harwakat ruhul baba idan har iska ta motsa kofa iska sai ta motsa kofa ya ji kofa ki ta motsa kala sai ce ja at-talabu to fa masu nema nan ne suka zo mun ga yan sun shigo yau hankalin sai ya tashi iska ce ta motsa amma sai razala. Allah ya sa masa tsoro, komai sai ya dinga tsorata shi wallahi. Ko gudun bera yaji sai ya tsammata wannan ya dirko ginan. Wa in sami'a waqa'a qadamin, in yaji takun kafa kuma kafa tik ta taka, khafa sai ya furgita ya tsorata, khafa an yakuna nadhiran bil aqabi, sai yaji tsoran karfa mai gargadi ne na rubtowan wani bala'i, shine al'aqab, abu ya ruso a kanka. Ya hasabu kulla sayhatin alayhi, yana tsammanin duk wata tsawa a kansa za ta fada. Shin munafikai ba haka Allah ya siffanta su ba su ma? Ya hasabuna kulla sayhatin alayhim humul aduwwu fahadharhum qatalahumullahu anna yufakun. Nifaka ita ma laifi ce. Sai Allah ta'ala ya ce ai duk tsawar da suka ji sai tsammata kansu za ta fada. Ma'ana duk lokacin da aka ambaci Qur'ani ya sauka, zuciyar sai ta dinga bugawa tik tik tik, sun tsammata Allah ne tona musu asiri akan su ayat ta sauka, shine hasabuna kullu sayhatin alayhim, haka wasu malamai suka fassara. To kaga mutumin da yake sabon Allah, duk lokacin da yaji an taba loudspeaker raye wazi sai ya tsorata da gaske. Kuma ka san shi mai wa'azi wani lokaci yakan kawo misalai, wallahi misalan nan ba shi rai su ake ba, haka kawai ne sai mutum wani lokaci abin sai ya kimsu a ransa sai ya bada misali. To wanda yake laifi sai ya ji tamkar da shi ake, sai ma watakila wani sai ya zarga ya ce shi ake so a ciwo mutunci. To me yasa yake laifin? Ai da sai bashi ko misali kawai aka bayar, misali ne ya karasa a zuciyar mai nasiha sai ya fada, shi sai tsammata shi ya ga ai hasabu kullu sayhatin alayhi kenan. Wa kullu makruhin qasidan ilayhi, kuma sai ya dinga tsammanin dukkan wani abun ki shi ya dosa, duk wani abun da ake yi wanda ba shi da dadi sai tsammata a shi ake yi wa. Wannan shi ma nau'i ne da Allah ta'ala yake azabtar da shi a zuciyarsa tun a duniya, saboda yake bi Allah subhanahu wata'ala mamallakin zuciyar. Faman khafa Allah, amma duk wanda yaji tsoron Allah, yabi Allah subhanahu wata'ala, amanahu min kulli shay'in, sai Allah ta'ala ya amintar da shi daga komai. Wallahi sai samu amana, sai samu amintuwa, abinda zai tsoratar da mutum sai kaga shi bai tsorata ba, hankalinsa a kwance, duk abinda zai kawo fargaba ko aljani ne ya gani ba zai tsorata ba, sai istirja'i kawai, sai addu'a. Bayan Allah salihai sukan ɗauki bulala, akwai ɗaya daga cikin salaf aljani ne ya fito masa, sai ya ɗauki bulala ya bi shi yana tsala masa sallah yake yi, sai aljani ya zo shi yana so ya kwata mai sallah su, kuma ya bayyana masa da yaddare, da ya kai gaba ya sallame sai ya ɗau kokara ya bi shi ya raka shi, kuma aljani ne bai ba shi tsoro ba, kuma Allah ya hana wancan ɗin ya cutar da shi. To faman khafa Allah amanahu min kulli shay'in, sai Allah aminta da shi daga dukkan komai. Wa man lam yakhfi Allah, wanda ku bai ji tsoron Allah ba, akhafahu min kulli shay'in, sai Allah ya tsoratar da shi da komai. Mun gane bayani, wanda ya ji tsoron Allah sai Allah ya aminta da shi daga komai, wanda kuma ya kiya ji tsoron Allah ya kiya bi Allah, shi kuma sai Allah ya tsoratar da shi da komai. Ko kyankyaso ne sai ya tsorata shi, ko kyankyaso, ko ya ga tsaka, ko kawai yana tafiya sai ya kadangare ya yi kansa, ya cilla kadangaren da kafa sai ya kadangare ya sake dawowa kansa, wallahi rufawa guji zai, sai ya ce aiko shi aka yi, sai ya aiko shi aka yi, sai ya razana. Ko da ku jefa kadangaren da ya yi kadangaren gigi cewa ya yi ya sake yi wa kwana, bai ma san inda zai je bai sake yi wa kansa, to shi a guje zai fita ya ce aiko shi aka yi, komai ma sai ya tsorata shi. Allah ka amintar da mu. Ya kawo waɗansu wani baiti ya ce laqad qada Allahu bainan nasi mudkhuliku anna al-makhawifa wal-ijrama fi qarani, laqad qada Allahu bainan nasi mudkhuliku anna al-makhawifa wal-ijrama fi qarani. Yace ai Allah madaukaki ya hukunta bainan nasu tsakanin mutane muzkhuliqu tun lokacin da aka halice su mai Allah ya hukunta musu annal makhawif wal ijrama tsoro da sabo fi karani abokan gwamayya ne agwame suke tagwaye ne in dai ana laifi mutun yana yin laifuffuka to Allah ko zai sa masa tsoro in mutun yana so ya samu aminci daga tsoro to ya daina laifuka zai samu aminci daga tsoro ba abin da zai daga masa hankali ko abu ya zo da tsanani to insha Allah Allah zai sassauta masa ya sassauta masa ya sassauta masa ya dauke shi da sauki Allah ka amintar da mu to yace faslun ga wani fasali alwahshatu alazimatu fi qalbi alasi menene alwahsha na eh ba kadaituwa bane kaman misali a ce eh kadaituwan zai iya shiga ma'anar wahsha amma ba asali shi kadaituwar bace domin alwahsha ta kaman misali a ce rashin amintuwa da wani mutum ya zama to a ankare yanzu misali kamar dabbar jeji tana da alwahsha idan ka je wajenta to duk wanda ta gani ba ta yarda da shi ba za ta amintu da mutane ba shi yasa ka daga ta ga mutum sai ta ankara sai ta fita a guje to wannan wahashan ne yake sanya haka to alwahshatul azima babbar ankara mufassara shi ankara babbar ankara fi qalbil asi tana cikin zuciyar mai sabo in kana neman ankararre ai dai an san ankararre ko in kana neman ankararre to wanda yake sabo ne za ka ganshi a ankare ko da ba wani abu bai zo ya tsorata shi ba za ka ganshi a ankare ba ya cikin kwanciyar hankali a furgice yake yana akwai alaman guilty conscience tare da shi rashin aminta da jama'a rashin sakewa duk wanda yana cikin alwahsha rashin sakewa da jama'a rashin amintuwa da jama'a rashin samun nutsuwa da dumanina to mafi girman ankara a cikin zuciyar mai sako take kaga wannan ɗaya daga cikin aibin da sako yake jawo bawa kenan ashe idan mutum yana son kwanciyar hankali ya rabu da sako ya rage sako girman sakon mutum girman ankararsa karancin sakon mutum to yawaituwar amincin zuciyarsa wa min uqubati yana daga cikin uquba na sako annaha tuqi'ul wahshatal azimata fil qalbi tana jefa ankara babbar rashin amintuwa a cikin zuciya fayajidul mudhniba nafsahu mustawhisha mai sako sai ya samu kansa kullun a ankare kad waqa'atil wahshatu bainahu wa bain rabbih wannan ankarar ta sha tsakaninsa da ubangijinsa maimakon ya matso zuwa ga ubangiji shi a ankare yake yana nesanta da ubangijinsa sako ke jawo wannan ai wannan kaman sha jin bayanin a baya ko wa bainahu wa bainal khalqi kai sakon sai ankarar da shi tsakaninsa ma da sauran jama'a sauran halittu tsakaninsa da mutane ma babu sakewa ba zai iya sakewa da sauran jama'a ba ina wajen ne okay shafin da ya juya wa bainahu wa baina nafsihi kai ba ma tsakaninsa da ubangijinsa ya ankarar da shi ko tsakaninsa da sauran halittu ba tsakaninsa ma da shi zuciyarsa sai an karar da shi ba shi da nutsuwa bai san me zai aikata ba sai ta tararradi a kayan abubuwa in yana so ya dauki decision ko wani abu ne yake so ya yanke hukunci to sai ta tararradi a kai ba zai samu shari'a irin shari'ar da Allah ta'ala ke bawa bayin Allah salihai zuwa ga al'amura ba wa kullama kasratu dhunubu ishtaddat alwahsha duk lokacin da zunubin yafi yawaita kuma wannan ankara sai tafi yin tsanani gare shi wa amaru al'aishi aishul mustahshin mustawhishin al-kha'ifin rayuwa
mafi daci amarhul aishi rayuwa mafi daci aishul mustawhishin alkhaifi ita ce rayuwar waɗanda suke a ankare alkhaifi ne waɗanda suke cikin tsoro kowane lokaci babu rayuwa mai daci kamar tasu kullun cikin fargaba suke kullu a ankara suke babu nutsuwa tare da su don Allah yanzu wanda ya maida al'amuransa zuwa ga Allah yana biyayya ga Allah subhanahu wata'ala kuma yana shauraran karatu kuma yayi karatu kuma ya fahimci tauhidin Allah ya san ba abin da yake gudana sai abin da Allah subhanahu wata'ala ya hukunta fil azal kuma yayi akhd bil asbab wanda yake ash-shar'iyya na samun amfani ko kuma wato fi jalbil manafi'i aw daf'il madar yayi riko da asbab na shari'a wajen samar da amfani makansa ko tunkuda abinda bai kamata ba du irin wannan kuma ya maida fikarsa ga Allah subhanahu wata'ala don Allah abubuwa yadda zai fuskanci rayuwa tana daidai da wanda bashi da tauhidi wanda ya yadda da canfe-canfe wanda bai yadda Allah ne mamallakin komai ba ko ya fada a bakinsa zuciyarsa tana shakka dan yana ga wani zai iya aiwatar da wani abu ga mutum ko da Allah bai so ba rayuwarsa za ta zama to daya wanda yana cikin kwanciyar hankali wallahi baya farka ba sai dai na ubangijinsa in wani abu mummuna ya same shi to zai bi hanya ta shari'a dan kauda wannan in kuma abin ya ci gaba bai kau ba to ya san haka Allah ya hukunta ya kwantar da hankalinsa yana neman sauki da rangwame da ladan hakurinsa a wajen Allah zai zama daya da wanda yake fargabance wanda duk abin da ya faru tsafi aka yi dan haka shi ma yadda zai samu kariya shine ya je wajen bokaye ya je wajen yan tsubbu ayi kulumboto ayi kaza daiman a cikin wannan rayuwar yake daga ya ji dan karam na wata musiba shikenan hannu aka sa masa duk abin da zai nema maimakon ya nema a wajen Allah zai je wajen masu tsubbu su ne za su masa ko su za su kare shi dan Allah rayuwar waccan da wannan za su zama daya ba daya bane shi wannan yana cikin kwanciyar hankali wancan kuma yana cikin fargaba yana cikin fargaba shi yasa ce wa amarul aishi aishul mustawhishin alkhaifi rayuwa mafi daci mara dadi ita ce rayuwar waɗanda suke ankararru da ba sa bin Allah alkhaifin wadanda kullun a cikin tsoro suke wa atiyabul aishi rayuwa mafi dadi aishul musta'nisin ita ce rayuwar wadanda suke cikin nishadi na annashuwa eh suna cikin annashuwa al'unusu shine daiba kewa da annashuwa cikin farin ciki a ina ake samun daiba kewa ana samun sa ne a wajen bin Allah ألا بذكر الله تطمئن القلوب والذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم حسن مآب طوبى سنة أبو ميدادي رأيوا ميدادي أي حياة طيبة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة dan haka a cikin bin Allah ne ake samun kwanciyar hankali ake samun rayuwa mai dadi wallahi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace wallahi masu mulki da sun san kwanciyar hankalin da muke ciki mu talakawa kuma da muke tamassuki yace da sun san kwanciyar hankalin da muke ciki da sai da za su iya kwace mana wannan kwanciyar hankalin da takubba da sun zo sun yake mu amma ba su sani bane ba su sani bane wa atiyabul aishi aishul musta'nisin rayuwa mafi dadi ita ce rayuwar wadanda suke cikin annashuwa masu bin Allah kenan don haka mallai yake falau fakkara al'aqilu inda mai hankali zai fadaka yayi tunani wa wazana baina ladzatil ma'siyah ya auna tsakanin jin dadin da ake samu wajen sabon Allah eh sabon Allah ya ana ga akwai jin dadi ko haka ne ko shede na kawata wa mutane jin dadi a wajen sabo to me hankali inda zai auna jin dadin da ake samu a cikin sabo wama tuqi'uhu min al-khawf wal-wahsha da abinda sabon yake jefawa a cikin zuciyar mai yin sa
min al-khawfi na tsoro wal wahsha da ankaran nan rashin kwanciyar hankali inda zai auna la'alima su ahalihi da zai fahimci mummunan yanayin da ya fada na sabu wa azima hubunihi da zai ga girman wautarsa domin zai not commensurate dan jin dadin da ake samu a sabo da kuma tashin hankalin da ake samu a dalilin sabo din a cikin zuciya zuciyar ta zamanto ba ta da nishadi tana cikin fargaba tana cikin tashin hankali da zai auna waɗannan ababe zai ga ai ba riba akai wallahi ba riba akai la alima su ahalihi da ya fahimci mummunan yanayin sa wa azima ghubnihi da kuma ya fahimci girman wautarsa iz ba a unasa da'ati domin yanzu yayin da ya sabo to ya saida annashuwa ne da ake samu a dalilin da'ar Allah wa amnaha da amincin da ake samu wajen bin Allah wa halawataha da zaƙin rayuwa da ake samu wajen bin Allah ya musanya dukkan waɗannan bi wahshatil ma'siya da rashin kwanciyar hankali wanda sako yake jawowa kullum mutum ya zamanto a ankare inda ya bi Allah waɗancan ababen zai samu nishadi kwanciyar hankali zai samu aminci na Allah zai kuma ɗanɗana zaki na bin Allah zaki na bin Allah ai mun san tarihin magabata ko inda zaka ga waɗansu wani ya kafa za a yanke masa cikin tabi'ai aka kawo masa giya muskir wani abu ne wanda zai sanya shi ya bugu hankalinsa ya kau zai rage masa radadin sai ce la'astainu bi muskir ni ba zan nemi taimakon Allah da abin da yake bugarwa ba suka ce to ai ba yadda za a yi sai ce kun san abin da za a yi ku bari in nazo ina sallah kafar ce take ciwa duk magan da za a yi kansa kuma ta shiga tana hawa sama sai ce ku bari idan na shiga sallah da daddare sallar dare ku bari sai nayi nisa a cikin sallah ku zo ku yanke sallar a zaune yake saboda ba zai iya tsayawa ba ya mike kafa yana zaune yana cikin sallah sai da suka ga hankalinsa ya nutsu cikin sallah sosai sai aka zo aka saka wuka aka tsaga nama bai daina sallah da karatunsa ba aka saka zarto nan da zarto suke aka sa zarto ana yanka kashin har an kusan karewa tukunna sai ya fade su ma sai ga ya tuntsire su ma bai tashi ba kuma to kaga yanzu irin wannan ai sun kai gaya wajen samun ɗebe kewa al'unusatun nan sun samu ɗebe kewa zuciyarsu ta ta'allaka da Ubangiji yadda al'amari ya ɗebe musu kewa Ammar ibn Yasir da wani sahabi na manta sunansa an je wani yaƙi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ku je ku tsaya dan an yi sharar fage kafin a je ku to ku tsahau kan wancan dutsen kuma na gadi kar wani ya zo ya kawo mana hari da daddare suna nan akwai wani ya biyo su ashe daga ƙauyen da aka yi shara an kama matarsa a matsayin kuyanga dan ƙauyen sun dan fito kuma aka dan bubbuge su ba za su iya komi ba to shi ya biyo su ashe yana so ya zo ya dau fansa to su kuma sai suka sanyawa kansu suka ce da suka ji bacci amma rumin ya tsira sai ce to zan kwanta ne bacci ai kai ka kwanta kai bacci idan ka yi bacci zuwa lokaci kaza ni kuma ina sallah za a yi ni kuma zan dinga yin gadi lokacin da ka dan yi baccin ni kuma zan tashe ka hakan kuma aka yi sahabbai ne to amma ibn yasir sai kwanta ya fara bacci shi kuma wancan sai yana gadin sai ga to zaman nan da nake tayi ba garne sallah ba tunda ina sallah ma zan ji motsi sai tashi kawai fara sallah sai daga bayan Ammar ibn Yasir lokacin da ya farka sai ya ganshi jikinsa yana ta zubar da jini sai ga inda aka harbe shi da kibiya waje uku yace me ya faru yace wani mutum ne zo ina jin sa ya harbe ni da kibiya ta farko ya harbe shi da ta biyu ya harbe shi ta uku ta kafe a jikinsa sai yace me yasa baka tada ne mun bi shi mun fafare sai yace wallahi ina sallah ne lokacin na kama wata sura ne sai inji ina jin dadin karatun ta bana san yankewa sai na kama wata sura ne ina jin dadin ta bana san yankewa to ya kake gani kaga sun kai gaya wannan waliyan Allah ne sun kai gaya ne wajen biyayya ga Allah sai Allah ya sanya musu wata irin nutsuwa a cikin zuciyarsu to gurgurdan yadda ka dage gurgurdan irin abin da zaka samu kenan ina muke ne na'am yace idh ba'a unsa ta'ati wa amnaha wa halawataha bi wahshati al-ma'siyah ko wa ma tujibuhu min al-khawf kuma sai ya nemi abinda sakon yake tabbatarwa na tsoro wa darari da cutarwa adda'i lahu wanda sakon ne yake jawowa haka kama kila yace kaman yadda aka fada cikin baiti fa in kunta kad aushahatka adh-dhunubu fa in kunta kad aushahatka adh-dhunubu fad'aha idha shi'ta wasta'nisi idan har ka kasance zinubai sun ankarar da kai baka samun kwanciyar hankali baka samun amintuwa a ankara mutun yake a dalilin sabo fad'aha to ka bar sabon mana idha shi'ta idan har ka ga dama in har ko ka bar saban wasta'nisi sai ka samu annashuwa da nishai da daiba kewa zuciyarka sai ta samu aminci sai ta samu nutsuwa malai ce wa sirrul mas'ala sirrun wannan mas'alar dai da yake nanatawa yake so a fahimta anna ta'ata tujibu alqurba min ar-rabb subhanahu da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala tana tabbatar da kusacin bawa zuwa ga Allah mai tsarki haka abin yake ko Allah ta'ala yace wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba bawa na ba zai kara kusata zuwa gare ni da nafil tul ba har sai na so shi ashe kenan bin Allah subhanahu wa ta'ala yana son ya bawa ya samu kusaci zuwa ga Allah wannan tabbataccen abu ne anna ta'ata tujibu alqurba min ar-rabb subhana ta'a tana tabbatar da kusacin bawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala fa kullama ishtadda alqurbu duk lokacin da kusacin bawa ga ubangijinsa kuma yayi tsanani yayi karfi to qawiyal unusu dai ba kewa da zai yi da ubangiji sai ya fi karfi kamar misalan da an bayar dai ba kewa kusacin su ne ga ubangiji da suke tayi to sai zamanto ɗebewa kewa da suke samu wajen kusatar Allah sai fi ƙarfi shi saka Imam al-Bukhari yana sallar zarna koyi masa cizo 19 amma bai san bai daina sallar sa ba sai dai idan sai ce ni me ya cutar da ni ne ina sallah ne naji wani abu yana ta cizo na bai sa ya fasa ba fa kullama ishtadda alqurbu qawiya alunus duk lokacin da kusacin bawa ga Allah yayi tsanani to sai ya zamanto daiba ke wasa da Allah kuma ya fi karfi wal ma'siyatu tujibu albu'da min ar-rabb sako ko tana tabbatar da ne santar bawa ne daga ubangijin sa wa kullama zada albu'du qawiyat alwahsha duk lokacin da kuma nisan bawa daga ubangijin sa ya kara karuwa zamo yana sako yana kara nisa yana sake sako yana kara nisa to lokacin da nisan yayi yawa qawiyatul wahshatu an tarasa rashin nishadin sa rashin amintuwar sa sai ta zamanto ta yi karfi a lokacin walida don haka nan yajidul abdu wahshatan bainahu wa baina abdihi wa baina aduwihi a bisa sako ne ma sai bawa
ya sami rashin amintuwa bainahu wa baina aduwihi tsakaninsa da abokin gabarsa lil bu'd alladhi bainahuma saboda nesantar da take tsakanin su ne wa in kana mulabisan lahu qariban minhu ko da ku yana cudanye da shi makusacin sa ne wa abin da ake yana ya ambata maka cewa al bu'd nesanta shine yake kawo al wahshatu rashin aminta yake kawo ankara shine sai yace a dalilin haka ne ma zaka ga bawa da wani mutum da abokin gabarsa sai kaga tsakanin su yayi nisa koda ku a waje guda suke koda ku yana kusa da shi amma sai ga akwai distance a tsakanin su haka abin yake ko koda wajen sana'a su daya amma yin abokan gaba ne sai ga akwai distance a tsakanin su koda abokan aiki ne amma in har akwai gaba kiyayya tsakanin su sai ga akwai distance a tsakanin su in kuma har akwai wannan distance din sai ga akwai wannan alwahasha din a tsakanin su wannan an kare yake da wannan wannan an kare yake da wannan wannan baya samun kwanciyar hankali da wancan wannan baya samun kwanciyar hankali da wancan ko da ku ana kusa me ya sabba ba wannan albu'd wa in kana mulabisan lahu qariban minhu wa yajidu unusan wa qurban bainahu wa baina man yuhibbu kuma sai kaga bawa yana samun nishadi da annashuwa yana samun kusaci tsakaninsa da tsakanin wanda yake kauna wa in kana ba'idan anhu ko da ko wanda yake kaunan nan nesa yake da shi ba sa waje daya amma in har akwai kauna a kusansa to yanzu shi kusa da shi yake haka abin yake wal wahshatu sababuha al hijab rashin samun nutsuwa babban abin da yake sababawa shine in an samu shamaki in akwai shamaki tsakanin mutum da abu tsakanin abu da abu akwai shamaki a tsakanin su wani bariya to anan ne ake samun rashin nutsuwa ta tsakanin wannan da wannan tunda akwai wani abin da yake hijabi a tsakanin su wa kullama khaluza alhijabu duk lokacin da hijabin nan ya zan yayi kauri zadatil wahsha rashin amintuwa da junan sai ya zan ya karu falgafalatu tujibul wahsha rashin sanin abokinka ko rashin sanin wanda kake tare da shi yakan sabbaba ka kara ka zan baka amintu da shi ba duk wanda baka san shi ba to sai kaga baka amintu da shi ba shi yasa wanda ya san Allah shi yake amintuwa da Allah sai kara kusata ga Allah amma wanda bai san Allah ba duk abin da Allah ya tallata masa ba zai amintu da wannan ba sai ga tunaninsa shine to kaga yanzu ya ƙara nisa da ubangijinsa akwai hijabi tsakaninsa da ubangijinsa wa ashaddu minha wahshatan alma'siyah abin da yafi tsanani kuma na sanya rashin amintuwa da juna shine me shine sabon Allah wa ashaddu minha wahsha a cikin sako wanda yafi tsananin an karar da mutum ash-shirku wal kufr shirka da kafirci babu wanda ya kai su wala tajidu ahadan mulabisan shay'an min zalik ba za ka taba samun wani yana cudanya da shirka ko kafirci ba illa way'aluhu min al-wahshati bihasabi ma labasahu minhu face sai kaga wato ankaran nan rashin amintuwa ya mamaye shi bihasabi ma labasahu minhu gurgudan abin da ya cudanya da shi na kafirci da shirka gurgudan shirkar da mutum zai yi to gurgudan wahshar da za ta same shi gurgudan sabon da mutum zai yi gurgudan wahshar da za ta same shi kenan fata'alul wahshatu wajhahu wa qalbahu don haka sai ya zamanto wannan alwahsha din ta lullube masa fuskarsa ta lullube masa zuciyarsa kullun a ankare yake ba shi da amintuwa da abin da Allah ya tallata ba shi da samun nutsuwa da abin da musulunci ya faɗa bai samu nutsuwa wajen bin Allah ba kullun sai ya zamanto a ankare yake sabon da yake na Allah shi yake kauna kuma bai ba su kwanciyar hankali ba a dalilin haka fayastauhishu wa yastauhashu minhu sai ya zamanto shi ba a aminta da shi abin nan shi bai aminta da wasu ba su ma ba su aminta da shi ba shi bai samu kwanciyar hankali da jama'a ba mutane ma ba su samu kwanciyar hankali da shi ba kaga wannan ba komai kawo ba sabon Allah shi ya saka sai kaga mutum a cikin jama'a ya zama kaman mujiya a tsakanin me a tsakanin tsuntsaye ko mujiya ba ta fita sai da yaddare in ta kuskura ta fito da safi sai ga tsuntsaye duk sun yi kanta alallaka ma sai ta zo ta wahalar da ita to shi yasa sai take kuya sai ta shiga wani waje ta kuya ni sai yanzu ma an tuno da akai akwai mujiya cikin nan ko an fitar da ita kenan to barkan mu nan da kullun sai ta yi kuka in mun zo karatu ko Allah ka shirar da mu wato ma dai yana biyo wasu abubuwa ne wanda suke masu bin zuciya dan da ka zuciya suke yi su dan da kayar da zuciya take abubuwa ne wanda suke very psychological psychology ne da irin barna da sako yake yi ba tare da mutum ya realize ba mutum bai sani ba sai tasiri a gare shi sai tasiri a gare shi sai barnatar da rayuwar mutum ya barnatar da zuciyar mutum ba tare da mutum ya fahimta ba shay'an fa shay'a Allah ka mana tsari da dukkan abin da zai bata mana rayuwar mu ta duniya da lahira Allah ka gafarta mana kurakuran mu Allah ka gafarta mu gabatan mu Allah ka mana kyakkyawan karshe abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu ala da wanda muke kuskure Allah ya yafe mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah